sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sarabuka yake muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Litinin 11 ga watan Satumba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna da sauran masu ruwa da tsaki sun yi kira ga mutane kan buƙatar bada himma wajen motsa jiki saboda inganta lafiyar jiki. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirin zauren matasa na Nasiru Adamu El-Hikaya, sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki.
Masauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniyar. An bada rahoton mutuwar wasu ma'aikatan jinƙai su biyu a gabashin Ukraine a jiya Lahadi, yayin da Rasha ta kai hari kan wata motar da ke dauke da wata tawagar ma'aikatan jinƙai su hudu masu aiki karkashin wata kungiya mai zaman kanta, yayin da jiragen Rasha mara matuƙa da dama suka farma Kyiv kana suka jikkata wani mutum farar hula. Kungiyar ta sanar ta kafar sada zumunta ta cewa ma'aikatan su hudu masu aiki da kungiyar Road to Relief, kungiyar da take taimakawa ta kwashe waɗanda suka samu rauni a filin daga, sun gamu da ajalin su bayan da suka kasa fitowa daga cikin motar da ta yi katantanwa kafin ta kama da wuta bayan da aka kai mata hari a kusa da garin Chasiviar. Road to Relief ta shaida cewa wani ɗan ƙasar Canada, Anthony Enat, ya riga mu gidan gaskiya sakamakon harin da aka kai. Sannan kuma mai aikin sa kai Ruben Mawik da Johan Masayas ta ɗan ƙasar Sweden sun samu mummunan raunuka, ta ce. A jiya Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya ce batun ganawar shi da shugaban China Xi Jinping na nan daram bayan giɗin watanni goma ba tare da musayar bayanai tsakaninsu ba. A wani ɓangaren kuma ya shaida cewa ya haɗu da mataimakin Xi tun farkon wunin jiyan. Ni da tawagar ma'aikata na za mu gana da manyan shugabannin gwamnatin Xi, ya faɗa a wata ganawa da manema labarai a Hanoi da yake amsa tambayar da wakilin muryar Amurka ya yi masa. Ya ce, na gana da mataimakin shi a India a yau. Ba wai yana nufin akwai rikici tsakaninmu bane don ban tankawa Xi, wanda ya kauracewa taron shugabannin kasashen G20 wanda aka yi a kasar India ba, kamata ya yi na gana da shi. Na fatan zan gan shi nan ba da jimawa ba. Jiya Lahadi, wani hucin girgizar kasa mai karfin 3.9 a ma'auni ya shammaci 'yan Morocco, a yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku da daren ranar Juma'a, wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum 2,100. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa girgizar ƙasar mafi ƙarfin, wato mai ƙarfin 6.8 a ma'auni, wadda ita ce mafi tsanani a ƙasar a tsawon ƙarni guda, ta shafi akalla mutum 300. Aikin ceto na tafiyar hawainiya, sannan wasu 'yan ƙasar ta kafafen sadarwa sun koka cewa gwamnati ta ƙi amincewa da shigowar ƙarin masu aikin ceto cikin ƙasar. Anwar Fris, wanda ya kafa ƙungiyar masu ayyukan ceto ta Rescuers Without Borders, ya ce mun sani cewa akwai buƙatar a yi tono a inda gidaje suka rushe domin a ceto mutane cikin gaggawa. Tawagar sa ta masu ayyukan ceto ta makare a Paris, inda take jiran samun izinin shigowa Morocco. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya sanar ta kafar watsa labarai ta CNN cewa Amurka ba ta ɓata lokaci ba wajen yi wa Morocco tayin taimako. A shirye muke muruga, a cewar sa. To, waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko daga Najeriya. Garin yadda mutane da dama kan ci abinda suka ga dama kuma su ke kulawa da lafiyarsu, da yasa gwamnatin jihar Kaduna jawo hankali kan buƙatar bada himma wajen motsa jiki da kuma zuwa ganin likitocin ƙashi don neman waraka ba tare da shan magani ba. Ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikare ya aiko mana.
Mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Dr. Hadiza Sabuwa Balarabe, wadda dama likita ce, ta ce motsa jiki kadai zai iya magance cututtuka da dama ba sai an sha musu magani ba. mataimakiyar gwamnan wadda kwamishiniyar lafiya Dr. Umma Ahmad ta wakilta a wajen wani taro na ranar likitocin kashi da motsa jiki na duniya da ya gudana a jami'ar jihar Kaduna wato Kasu tace likitocin kashi za su samu dukkanin goyon baya daga gwamnatin jihar Kaduna.
Ga rayuwa yanzu ta zama wata iri wadda mutane ke cin komi da suka ga dama kuma mutane ba su ta motsa jiki, cututtuka sun yi yawa musamman cututtukan shanyewan barin jiki da sauransu. So waɗannan likitoci suna taimakawa mutane. Me yakan kaga mutane sun zama guragu a koma ana bara da sauransu. Suna ba mutane dama su dawo yadda za su cigaba da rayuwa a cikin al'umma ba tare da takura ba. So muna yi musu fatan alheri, mu kuma a gwamnatance za mu ci gaba da ba su goyon baya da karfafa su da izinin Allah.
Taken taron likitocin kashi da motsa jiki na bana dai shine hanyoyin magance cututtuka ba tare da shan magunguna ba. Kuma shugaban kungiyar likitocin kashi da motsa jiki waɗanda ba su amfani da magunguna wajen magance cututtuka a jihar Kaduna, Dr. Bashir Sabo ya ce da yawan mutane ma dai ba su fahimce su ba.
Lalle fa akwai hanyoyi da yawa da ake warkar da ciwuka ba tare da an sha magani ba. Ɗaya daga cikin su shine wannan hanya ta physiotherapy. Kasan muna da karancin physiotherapy a Najeriya da kuma Arewa. Misali ka dauki arewacin Najeriya, Arewa maso yamma, duka yawan physiotherapists din da ke wayannan jihohin su 400 ne. Ya za a ce mutum ɗaya yanzu ni a matsayina na physiotherapy ni kadai, a ce wai ni kadai nike da alhakin duba mutum 118 ni kadai fa, to ya kamata a ce a wayar ma mutane kai amfanin physiotherapy din. Wani in ka ce mai zo physiotherapy saboda muna da sunaye da yawa da ake ce muna. Wani zaka ji ya ce ai ni bazan je gashi ba. Ba su san cewa ka iya zuwa gurin physiotherapy shi ba gashi zai maka ba. Hanyoyi ne na dubaru da amfani da kayayyakin mashina da yawa wa'inda wani ma taba jikinka koyi zai yi wani guri wanda illa ka take warkar da kai.
Karancin likitocin kashi da motsa jiki dai na cikin manyan matsalolin da aka tattauna a wurin wannan taro. Sai dai mataimakin shugaban jami'ar jihar Kaduna wato Kasu Farfesa Abdullahi Musa ya ce jami'ar ta shirye magance wannan matsala baki daya.
Kullum mu kudirinmu shine mu tabbatar cewa jami'ar Kaduna State University ta yi fice. To saboda haka shine ka ji a jawabi na nace mun ware kudi zunzuruntu na miliyoyin nerori saboda mu taimaka ma wannan tsangaya na likitocin kasusuwa daga inda da na gabubuwa wanda turanci ake ce mishi physiotherapy.
Kuma dai wasu daga cikin likitocin da suka kware a wannan fanni sun bayyana abubuwan da suka fi mai da hankali.
Sunana Dr. Isa Abdullahi daga ABU Teaching Hospital Shika Zaria. Mun wayar mu da mutane kai akan lalle lalle ilela kada mutum ya zama yana sedentary lifestyle kai kullun sai dai ka ci ka kasha ka kwanta. Kullun muna nuna ma mutane muhimmancin motsa jiki.
Sunana Dr. Aisha Fada. So wannan rana muna amfani da ita mu ƙara faɗakar da mutane akan shi physiotherapy tarafi ne shi da kuma amfani shi saboda mutane da yawa ba su san menene shi.
Isa Lol Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lol Ikara har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, wani harin jirgi mara matuki da aka kai a wata kasuwa a Khartoum babban birnin kasar Sudan ya kashe akalla mutum 43 a cewar ƴan fafutuka da wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya a daidai sa'ar da sojoji da wata kungiyar ƴan sa kai mai karfi da ke gaba da su ke fafatawa ta neman iko da kasar. Sannan wasu sama da 55 sun jikkata a unguwar Me a cikin babban birnin na Khartoum inda aka jirge mayakan RSF da dama masu fafatawa da sojojin, inji kungiyar likitocin kasar ta Sudan cikin wata sanarwa. An garzaya da waɗanda abin ya ritsa da su zuwa asibitin koyarwa na Bashar domin kula da lafiyarsu. Kwamitocin 'yan tirjiya wadda wata kungiya ce mai taimakawa wajen shirya yadda za a bada agajin jin kai ta kafa wani faifayin bidiyo a kafar sadarwa wanda ke nuna gawarwakin nan nade cikin da kafa ne a harabar wani asibiti. A ƙarshe, jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaka sun kai hari wa dakarun gwamnati a babban birnin Audagal wanda ke gabar kogin Shabelle da sanyin safiyar jiya Lahadi. Harin ya yi sanadin ba ta kashi tsakanin mayakan Al-Shabab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan Agustan shekarar 2019 bayan da suka kori mayakan. Garin na Audagal wuri ne mai tasiri inda dakarun gwamnati suke kare wata gada mai mahimmanci wanda jami'ai suke cewa tana da muhimmanci wajen kare ayyukan masu shigo da motoci dauke da bamabamai na yan al-Shabab ta barauniyar hanya zuwa cikin birnin kasar Mogadishu.
Gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Al'adun gargajiya
kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA. Dake tabbawan dake ci matasa tuwa ƙarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Muna nan dai a ci gaba da zauren matasan a garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma dake karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Matasa sun taru a zauren kamar yadda muka bayyana shirye-shirye na baya, inda suka koka da cewa ga dai damuna nan ana ci gaba da yi, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. matasan na bukatar dauki daga hukumi dan kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a iya samun noman yanda aka saba ba to mutane su rika yin barci da ido biyu rufe amma kun ji Umar Yakubu Fama na bayani kan hanyoyin da yake ganin in an bi za a iya samun bakin zare matasan su hada da Isa El Usman Yahuza Gado Isa Babangida dan Umaru Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama matasa ku biyo ni mu shiga zauren
gaskiya tun lokacin da aka fara kawo mu dan Umaru attack akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da kasare sun karu ga da gudu ba su dawo ba yanzu mu da nake maka police station ta mu ta dan Umaru division din babu collecting answer da babu abun ga na Najeriya gaba ɗaya sun ke da komai har yanzu babu wani wanda anka kawo a wurin
amma nasu gaskiya alhamdulillah shawaran da muke son mu ba gwamnati da kuma kawo namu da ku yan jarida akalla shine dan Allah irin waɗannan program din ba mu kadai ba zaman ko wani lokaci akai ana bi saboda ana tuntubar mutane akan irin yanayin da suke ciki sannan abu na biyu shine ya zama in an yi wannan program din ya zama an sa shi ga kafafen yaɗa labaran da gwamnati ko kuma in ce masu hannu da shi ne za su iya jin irin ubar da mutane suke zama cikin ta don su kawo musu dauki su dauka kada su manta wannan kasar duka ta mu ci gaba daya kuma wani baya yi sai da wani abu na uku shine yan dokan mu da suke dan duk waɗannan wuraren da nake gaya maka yan dokar gaba ɗai sun wace sun kamar yadda kaji wanda yayi magana dazu yayi magana cewa sun gudu haka din da sun gudu saboda babu dalilin da za a yi deploy naka ga wuri sannan kuma daga baya ka zo ka tashi kamar abu
eh wato abin da muke faɗa Umar ba za a ci sun gudu ba sai dai ko sun bar wajen da yi mana an ko an kaurar da su da irin wannan maganar.
Okay to su jami'an tsaron idan suna saurare su yi hakuri mu gare mu abinda muka fahimta kamar sun gudu amma tun da kalmar gudu ba ta da dadi to sun bar wajen saboda kuma barin wajen nasu mu ganin su idan mutum biyu ne aka kai ga wuri wallahi suna kara mana karfi sosai kuma waɗannan wuraren da muke gaya maka duk wani dan doka da aka kawo tun daga kan soja har abin da ya sauke zuwa dan sanda ni nan da nake maka magana ina cikin PCRC member sannan kuma ina zama ina wakiltar sakatare na kungiya ta Dan Umaru Student Association so duk wasu abubuwa da za a yi mugin zuwa local government zuwa jiha tare da ni ake zuwa ni na san wahalar da muka yi wurin mu zauna da commissioner mu zauna da manyan yan siyasa mu sai dai su ce maka wani ku yi hakuri za a zo a yi ku yi hakuri za a zo a yi har yanzu hakuri ne muke ana ta kace mana yan uwa ana ta kace mana yan uwa kuma an hana mu noma kaga wannan abu ne wanda sai ka kama cewa kaman da gangan ake gwamnati so kai alhamdulillah kamar da kaji malam Bara'u yayi magana hisesaranci gwamnati Atiku Bagudu lokacin da mutanen nan suka fito cikin gonakin mu suka dinga halbin mutane sun kace manomi sama da 43 shi tsohon gona ya zo da kafan shi har cikin dan Umaru yake faɗa da bakin shi I quote yake cewa shi abin da ya dauka dan Umaru ya dauka kawai ɗan ruga ce karama haka ya sha mamakin zuwan adadin mutanen da ya gani suna rayuwa a wuri duk lokacin da ake gaya mai sai a ce mai ai yankin dan Umaru kawai dan yankin ne da wuce ruga nawa da wuce kaza ba amma da yazo da bakin shi yake wannan magana har ta kai ga dan yazo tare da shi akwai sanata tsohon sanata namu sanata Bala na Allah tare da shi aka zo akwai kuma yan majalisu na jiha waɗanda suka zo to kaga sun gan cewa lallai wannan garin abinda ake ba su daban abinda shi ya gina maka shi daban har yasa ya kawo gyaran makaranta ya duba yake yake cin wai wannan primary ce aka ce mai primary ce ya kawo yayi kokari yace za a sa a gyara to alhamdulillah an gyara kuma mun gode mu gwamna sannan zuwan da yayi mana jaje wallahi mun ji dadi wannan sabon gwamnan da yake ci yanzu shi Dr. Nasiru Idris Karon Gondu yayi bayanin cewa dan kodai abu ya faru gaskiya yana Saudiya ni na san da haka yana Saudiya so amma ya ce idan ya dawo Saudi zai yi kokari ya zo ya jajanta ma mutane kuma ya ga yaya yanayin da mutane suke rayuwa ta wurin amma haka shine gwamnati ai ita ce gwamnati ya zama na gwamna ya bar wurin shi ya je wuraren da suke da matsaloli ya je ya duba da kanshi idan bai zo ba ya tura wakilan shi a hada delegate a je a duba a zauna tare da mutane a zauna tare da shugabannin gari irin kamar su shi abun nan dagaci namu a zauna da shi a yi magana da emir menene matsalolin wuri kaza sai a magance gaskiya alhamdulillah muna kyautata mai zato kuma muna fatan wannan bayanin da muke yi ya zama da ya kai ga Dr. Nasiru Idris Karon Gwadu mai girma gwamnatin jihar Kebbi da shi da dukkanin dan majalisa ko kuma dukkanin wata hukuma ta jihar Kebbi da take da sa hannu take da ruwa da tsaki wurin kawo mana dauki ba mu kadai ba dukkanin waɗanda suke waɗannan bala'in suke shawuwa muna son ka tura wannan ya zama ya wakilci gaba ɗaya kasa ya kai ma shi excellency a shugaban kasa Bola Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya zama a fassara mai idan baya jin Hausa a fassara mushi da Hausa irin kala hukuma da muke ji don gaskiya mun ga taken nasara ga irin tafiya ce ba kamar ta yin Buhari ba don irin yadda abubuwan da ake I'm sorry to say da kan shin kike ji abubuwa sai ai tayi ai tayi zaka ga shugaban kasa ba maganganu da yake kawowa na irin jajantawa da kuma irin kokarin da yake yi to muna da kyautata mai zato don Allah muna fada da kakkausar murya su yi hakuri su gane cewa da mu da su duka waɗannan wuraren zamu bari kamar yau ne tunci tukin tayi aka muka je buguwan neman zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari muna kyautata masa zato yanzu gashi har ya gama abin da yake yayi murabus wannan ma yana neman wata na daya
ba murabus ne ba ya kammala wa'adi
ya kammala wa'adin shi ya sauka to don Allah ku da kuke kusa da shi ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su muna da manya waɗanda suke suna nan Abuja akwai waɗanda suke suna Sokoto akwai waɗanda suke suna Kaduna akwai a yada su saurari waɗannan bayanan namu don Allah idan ma mun mutu wani abu ne su yi hakuri su yafe mana don Allah su yi hakuri su cire mu cikin wannan hukuma da muke fama da ita
matasa barkanmu da ci gaba da wannan shiri na zauren matasa na VOA ba sauraro zauren matasa na VOA ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To a matasa yanzu za mu shiga bangaren duk wanda yake da wata magana zai iya ambata faɗan sunansa sai ya ba da guduma shi ne mataki ko in ce babi na ƙarshe na wannan zantawa da muke ɗauka daga nan garin Ɗan Umaru da ke yankin Dankowa Sago a jihar Kebbi Arewa maso yammacin Najeriya. To duk wanda yake da magana ya bayyana sunansa sai ya faɗi abinda zai faɗa muna da tambaya sai mu yi masa.
To sunana Isa El Usman. A gaskiya ina alfahari da wannan kafa ta BOA ta kasancewa tare da mu a cikin wannan gari ne albarka na Ɗan Umaru. Mu dai duk fatan mu bai wuce a ce mun samu zaman lafiya a wannan yankin ba. Don haka muna kira ga gwamnati don Allah kamar yadda shi Honorable Umar Faba ya faɗi don Allah a taimaka a kawo mu dauki. A kawo ma Ɗan Umaru dauki. Ɗan Umaru na cikin wani hali.
Ku dakata a nan matasa. Makon gobe in Allah ya kai mu ma ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Wassalamu alaikum.
A gaida Nasiru Adamu Ali kaya. Yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa taron kungiyar G20 ba zai kammalu ba sai an saka tarayyar Najeriya cikin wannan kungiyar a nan gaba. Bola Ahmed Tinubu ya bayyana haka ne a jawabinsa wajen taron kungiyar G20 na kasashen da suka ci gaba da aka kammala a birnin New Delhi na kasar India. Sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban Amurka Joe Biden ya ba da jagoranci da kuma kare mulkin demokradiya na shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Shugaban Amurka Joe Biden ya furta hakan ne a lokacin da ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a taron kungiyar kasashe na G20 masu karfin tattalin arziki da aka gudanar a birnin New Delhi na kasar India. Wata sanarwa da fadar White House ta fitar ta ce Biden ya jinjilawa Bola Ahmed Tinubu a wannan taro. Sai kuma jaridar Blueprint daya daga cikin manyan labaran ta na cewa
yanzu haka lauyoyin tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar dan takarar jam'iyyar PDP na shugaban kasa da kuma Peter Obi dan takarar jam'iyyar Labour sun bayyana aniyar su na garzayawa kotun koli domin daukar karar da aka zartar wanda ya baiwa shugaban Najeriya na jam'iyyar APC Boy Ahmed Tinubu nasara a zaben da aka gudanar na shugaban kasa a kwanakin baya. Hukuncin da alkali Haruna Tsamani ya zartar da ya baiwa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu nasara tare da yin watsi da dukkanin kararraki da ƴan takarar guda uku na jam'iyyun Labour Party da PDP da kuma ADM suka shigar. Yanzu dai masu daukar kara suna da makonni biyu domin daukar karar su zuwa kotun kolin Najeriya. Sai kuma jaridar Dize da ya rigace manyan labaran tana cewa ministan babban birnin tarayyar Najeriya Wilson Wike ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa ya kai karan tsohon ministan birnin tarayyar Najeriya Abuja Malam Muhammad Musa Bello a gaban hukumar EFCC da ICPC don gane da binciken wasu kudade da aka ce an yi kwangila da su wanda kuma ya zarta fitar hankali. Minista Wike ya bayyana cewa ko kadan babu kamshin gaskiya game da wannan rahoto da ake bazawa da musamman ma dai ta kafofin yada labarai a Najeriya. Sai kuma jaridar Premium Times ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar EFCC ta kwace kusan naira miliyan 100 daga hannun dan Najeriya wanda ya damfari wata abu Amerikiya a lokacin da suka hadu ta yanar gizo har kuma da alƙawarin yin aure a tsakanin su. Bikin mika wayannan kayayyaki da aka kwace a wajen dan damfaran ga wannan ba Amerikiya wanda aka gudanar da shi a Abuja ya hada da wani gida mai dakuna guda uku a jihar Edo da kuma wasu kuɗi har naira miliyan 19 da wata mota samfurin Lexus ga ita wannan ba Amurkiya mai suna Cheryl Dean Cook. Ƙarshen shirin jaridin kenan. Huta lafiya.
A gaida baban gida da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen an ba da rahoton mutuwar wasu ma'aikatan jinƙai su biyu a gabashin Ukraine a jiya Lahadi yayin da Rasha ta kai hari kan wata motar da ke dauke da wata tawagar ma'aikatan jinƙai su hudu masu aiki karkashin wata kungiya mai zaman kanta yayin da jiragen Rasha mara matuka da dama suka farme Kyiv kana suka jikkata wani mutum farar hula. Kungiyar ta sanar ta kafar sada zumunta ta cewa ma'aikatan su hudu masu aiki da kungiyar Road to Relief kungiyar da take taimakawa ta kwashe waɗanda suka samu rauni a filin daga sun gamu da ajalin su bayan da suka kasa fitowa daga cikin motar da ta yi katantanwa kafin ta kama da wuta bayan da aka kai mata hari a kusa da garin Shasigiyar. A jiya Lahadi shugaban Amurka Joe Biden ya ce batun ganawar shi da shugaban China Xi Jinping na nan daren bayan gibin watanni 10 ba tare da musayar bayanai tsakanin su ba. A wani bangaren kuma ya shaida cewa ya hadu da mataimakin Xi tun farkon wannan jiyan. Ni da tawagar ma'aikata na za mu gana da manyan shugabannin gwamnatin Xi ya faɗa a wata ganawa da manema labarai a Hanoi da yake amsa tambayar da wakilan AMCO da wakilin Amurka ya yi masa. Yace na gana da mataimakin shi a India a yau. Jiya Lahadi wani hucin girgizar ƙasa mai ƙarfin 3.9 a ma'auni ya shammaci ƴan Morocco yayin da masu aikin ceto suke ci gaba da neman waɗanda ke raye a ƙarƙashin baraguzai a ƙauyuka bayan mummunar girgizar ƙasar da ta auku da daren ranar Juma'a wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum 2,100. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 a ma'auni wadda ita ce mafi tsanani a ƙasar a tsawon ƙarni guda ta shafi akalla mutum 300,000. A jiya Lahadi wani harin jirgi mara matuki da aka kai a wata kasuwa a Khartoum babban birnin Sudan ya kashe akalla mutum 43 a cewar ƴan fafutuka da wata kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya a daidai sa'ar da sojoji da wata kungiyar ƴan sa kai mai ƙarfi da ke gaba da su ke fafatawa ta neman iko da ƙasar. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mayaƙa sun kai hari a daga wadakarun gwamnati a babban birnin Ouargla wanda ke gabar kogin Chabelle da sanyin safiyar jiya Lahadi. Harin ya yi sanadin ba ta kashi tsakanin mayakan Al-Shabaab da dakarun gwamnati waɗanda suke iko da garin tun daga watan Agustan shekarar 2019 bayan da suka kori mayakan.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan Adam. zuwa madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.